إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غوديا ga Allah madauki da ya sake hada mu a wannan masallaci na galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan yini na Juma'a 16 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 7 ga watan 4 a shekara ta 2023 na lissafin miladiyya. A jiya inda muka tsaya ba tare da bata lokaci ba, a cikin abinda Malam Abdurrahman bin Nasir ya kawo mana dangane da fassarar fadin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أولا نقول يكاوصوا فائدو جي قدا خدو ديتي أبو بوا قدا خدو داسو سامومة من الهيري إذا يذما شي مبيايا نيقى ألا دمان زم ألا صلى الله عليه وسلم. Mun karanta na farko shine alkhairiyya, ko yawa cewa alheri zai lullube shi, zai zama yana ya siffantu da siffar alheri. Kuma idan mutum ya siffantu da siffa ta a ce masa mai alheri ne shi, ma'ana siffofin kishiyar alheri tantafi anhu, za su koru daga gare shi. Ma'ana zai zama ba za a siffanta shi da siffar al-ashrar ba, ba za a ce masa yana cikin masu sharri ba, tunda ya siffantu da wannan siffa ta alheri. Me ya ja masa wannan? Biyayyarsa ga Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka idan mutum yana son siffanta shi da khairiyya, to ya lazimci da'a ga Allah da da'a ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu yace samun tabbata, mutum zai zama Allah ya tabbatar da shi, ba zai zama mai girgiza ba a aqidarsa, alaƙarsa da Allah ta ƙara ƙarfi, ya zama cewa babu wani abu da zai girgiza shi ya raunana shi, Allah ne kuma zai tabbatar da shi din. Saboda yadda Allah maɗauki ya faɗa a wannan wuri cewa lakana khairan lahum, sai ce me wa ashadda tathbita, kuma zai zama mafi tsanani wajen tabbatarwa da kuma ƙari akan haka. Yace domin Allah maɗaukaki yana baiwa muminai lada ne saboda abin da suka aikata na imani, wanda kuma shine tsayuwa da abin da aka yi musu wa'azi, ma'ana abubuwan da suka yi imani da shi kuma Allah ya umarce su su aikata na ayyuka. To Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta duniya, Allah maɗaukaki zai tabbatar da su, ya tabbatar da digadigansu ta ɓangare uku. Allah zai ba su sabaci a wajen bin umarni, Allah zai ba su sabaci, ai dai kun san sabaci, tabbata, tsayuwa, ƙarfin gwiwa, babu girgiza, rusuhi. Allah zai ba su tabbata da tsayuwa yayin umarni. Zai bane bayanin me yake nufi. Haka nan a wurin mu'amala da abubuwan da Allah ya hana, to a nan ma Allah zai ba su sabaci, ba za su girgiza ba. Ma'ana in shaidan ya yi ƙoƙarin ya ziga su su aikata abinda Allah ya hana su, to suna tabbata Allah ya ba su taufiki su tsaya akan kin aikata wannan abin da Allah ya hana su. Abu na uku shine halin musiba. Yawwa, a halin umarni Allah zai tabbatar da su shaydan ba zai girgiza su ya hana su yi ba. A halin hani Allah zai tabbatar da su ba zai bari shaydan ya ingiza su su aikata ba. A halin musiba Allah zai tabbatar da su za su yi hakuri, za su sallama wa Allah. Abin da yake nufi kenan. To sai ce idan suka siffantu da wannan tabbata, sai ya zama Allah zai ba su taufiki ya musu gamdakatar wajen aikata ayyukan da ya umarni da su, da kuma barin abubuwan da ya hana, wadda rai ke aikata san ya aikata. In san abin da Allah ya hana, za ku ga rai kuma yana sha'awar ya aikata. To sabatin wa ashadda tathbita, ma'anarta dangane da wannan shine Allah ya baka rashin girgiza da rashin tsoron Iblis, shaidan da ƴaƴansa, yayin da zai zo ya hana ka aikin kirki, abinda Allah ya umarce ka da shi, ya hana ka sallah, ya hana ka zakka, ya hana ka zumunci, ya hana ka duk ayyukan da Allah ya umarni a yi. To sai ya zama cewa ka fi ƙarfinsa, ba za ka girgizu ba. To shine sabatin da ake nufi, wa ashadda tathbita. Haka nan in shaidan ya labako, ya ingiza ka, ya ziga ka, ka aikata abinda Allah ya hana ka, to shi ma sai ka fi ƙarfin shaidan ɗin wajen tsayawa ka ƙi aikata wannan abinda Allah ya hana. To haka nan kuma wa inda hululi almasa'ibi allati yakrahuha al'abd, haka nan yayin aukuwar musifar da bawa baya so, sai Allah maɗauki ya bashi taufiki ya tsaya tsayin daka, ya bashi taufikin yin haƙuri. Domin ba kowa ne ke iya juriya da haƙuri ba idan musifa ta hau kansa. Wani idan musifa ta hau kansa, to shikenan kuma sai bolokoko da ƙunƙuni da surutai da rashin sallamawa da rashin riba da rashin godiya ga Allah. To amma su muminai masu da'a ga Allah, sakamakon da'an nan sai Allah ya saka musu da khairiyya, bayan khairiyyar kuma sai Allah ya sanya musu wato sabaci, ko ya zama sun yadda da kuma godiya na ambaci wannan. Fa yanzilu alaihi ma'unatun min Allah, sai wani taimako ya sauka daga Allah gare shi, shi wannan bawa, bawan da yake mai da'a ga Allah kuma mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe duk mutumin da yake son Allah ya taimake shi akan ayyukan alheri, to ya da'a ga Allah kuma ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da yake son Allah ya taimake shi akan barin haram, to ya da'a ga Allah, ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai kaga Allah ya taimake shi. Duk mutumin da yake son kada ya hargitse, kada ya rude, kada hau ya same shi yayin da musifa ta same shi, ya nutsu ya samu kwanciyar hankali, to ya riga da'a ga Allah, ya riga da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da ke nufi. Sai ya zama Allah ya sanya masa wani taimako ya sauko daga Allah zuwa gare shi domin tsayuwa ga waɗannan abubuwa uku da aka ambata. Wa yahsulu lahum as-sabatu ala ad-din, sannan kuma Allah zai ba su tabbata akan addini. Domin shi addini ba shigarsa kawai ba, ana buƙatar me? Tsayawa kuma a kansa. Kullum muna wannan maganar ko wajen fassarar ihdinas siratal mustaqim, malamai suna cewa akwai hidaya ila tariqi, akwai kuma hidaya ala tariqi. Ko yawa, hidaya ila tariqi, a shiryar da kai zuwa ga hanyar. Idan hanyoyin sun yi yawa, ga hanyar wannan, ga hanyar wannan, ga hanyar wance, ga hanyar wane, ka rikice, ka dibilbil, sai ka rasa inda za ka bi. To idan ka roƙi Allah ihdinas siratal mustaqim, sai Allah baka taufiki, sai ka bi hanyar da take ita ce daidai, sai ka ji ka kyamaci hanyoyin da ba na daidai din ba, sai Allah ya sanya maka san hanya ta daidai, to ne ita ce shari'a. To idan ka gane hanyar kuma kana buƙatar wata ihdina din,
ihdina ta farko a nuna maka ka gane hanyar, to yanzu ka gane. Sai wata ihdina ta biyu ita ce ihdina, wato hidayatun ala tsariki, to ne ita ce as-sabat. Yau ita ce Allah ya baka tabbata sai zama ka tsaya akan tafarki madaidaici, domin wani zai shiryu ya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, amma kuma ba zai je da nisa ba, fitina kaɗan sai ta zo ta girgiza shi a babin shubuha ya samu kokonto a addini, fitina kaɗan ta taso ta girgiza shi a babin sha'awa ta rigita shi ya zama cewa ya wato saba wa Allah, ya shiga hanya wadda Allah maɗaukaki ba zai yarda da ita ba. Amma idan Allah ya ba mutum sabati, to sai ka ga ya tsallake shubuhohi, ya ruguza sha'awoyi, Allah kuma sai ya ƙarfafi zuciyarsa, sai ya tsaya akan addini. Ya ɗan uwa musulmi, kar kai alfahari da shiriya in Allah ya shiryar da kai. Alfahari na kaskanta wasu da wulakanta su, amma kai alfahari na godiya ga Allah, ka yaba wa Allah ka gode masa cewa ya shiryar da kai. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Muna yabo muna godiya ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan, ba mu kasance masu shiriya ba, ba dan Allah ya shiryar da mu ba. Haka ba a yi wasu gori akan shiriya, kai din ka tsaya akan shiriyar kuma ka roki Allah ya tabbatar da kai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Ko kana yin wannan addu'a, to in baka yi ka riƙa yi, ka riƙa yi. Babu fitina a duniya irin fitina a addini. Allah jarrabe ka addini, kana kan hanya ko kai ridda, ko kuma kana kan hanya kai mai da'a ne kullum kana bin dokokin Allah, sai jarabawa ta zo maka sai ka samu zamiya. Idan mutum ya samu zamiya, Allah ya kiyaye kuma Allah ya ɗauke ransa a wannan hali, to lallai alama ce ta mummunan ƙarshe. Ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan shiriya, shiriyar da take ita ce daidai. Ka riƙa roƙon Allah, ya Allah, duk inda gaskiya take kuma ita ce tafarkin da ka amince da shi, tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, ya Allah ka ɗora ni a kansa. Allah kar ka bar ni in ɓata. Allah ba zan iya jure azabar da za ka yi mun ba in na zo gabanka a matsayin ɓatacce. Irin wannan kalmomin suna buƙatar mutum ya riƙa yin su. Allah yana kinsa masa shiriya, kuma wannan yana nuna maka yana sanya kai ɗin ka ji ba yinka ba ne shiriyar, ba dagewarka ba ce, ba karatunka ba ne, ba kuma wani ƙoƙari naka ba ne, ba babanka ba ne ya shiryar da kai, ba wani ba ne, waye? Allah ne. To ka koma zuwa ga Allah ɗin kullum ya baka sabaci. Idan la'ate na mu'ayi da yake Allah maɗauki ke cewa walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wannan shine duk abin da ake nufi, wa ashadda tathbita. As'alullah ta'ala an yuthabbitani wa iyyakum ala siratil mustaqim. Bayan hakanan inda al-mauti, yayin mutuwa, Allah ya tabbatar maka da harshenka lokacin mutuwa, ya zama kana kan imani. Sawa'un an ji zahirin la ilaha illallahu ka faɗa, ko da ba a ji ka bayyana ba. Ba lallai ne duk wanda ba a ji yayin mutuwarsa ya faɗi la ilaha illallah kuma a zo a yi ta kuka cewa bai mutu akan hanya ba. La'alla ya faɗa raunin jikin ne da rashin lafiyar da ƙarfin fitar rai ya hana shi sautin ya iya fita, amma shi ya faɗa tsakaninsa da Allah. Da haka a daina tashata da hankali don an ce mutum ya faɗa ba a ji ya faɗa ba. A yi masa kyakkyawan zato, ya mutu a musulunci, a yi masa sallah, a yi masa addu'o'i. Da haka mutum ya yi fatan Allah ya bashi wannan sabatin lokacin mutuwa, wa fil qabri, hakanan lokacin da za a yi masa tambayoyi a kabari. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa idan masu binne mutum suka binne shi, idan suka juya suka tafi, shi mutumin
yana jin karar takun kafafunsu ko takalmansu. To a lokacin za a zo mala'iku guda biyu za su zo, ɗaya sunansa Munkar, ɗaya sunansa mene? Nakir. To sai su zaunar da shi, sai su yi masa wannan tambayoyi guda uku. To a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yakan faɗi wannan kalma cewa wannan bawan Allah a yanzu idan an je binne wani yakan faɗi wa sahabbai cewa wannan mutumi da yake cikin kabarin nan a yanzu mala'iku suna yi masa tambayoyi, don haka ku nemar masa gafarar Allah kuma ku roki Allah ya bashi sabati. Wannan yana nuna mana ashe addu'ar wani tana amfani ga wani, ko gashi shi sa ya faɗi falalar in mutum ya mutu mutane sama da 40 ko 40 zuwa sama su halarci jana'izarsa saboda su yi masa addu'o'i. Ba a san wane ne wanda addu'arsa take karɓuwa ba a wurin Ubangiji. Allah ya fi sanin zukata, ya san mutanen kirki, ya san mutane a zahiri, ya san mutane a batsini. Mu kuwa mun san junanmu ne a zahiri, ba mu san junanmu a batsini. Wani wanda kake renawa ba komai bane, ba kowa bane, da Allah saboda shi sai a gafarta wannan mutumin. Addu'ar da zai ce ya Allah ka gafarta masa shi, kuma da Allah ya sanya shi wanda ake karbar addu'arsa ne, sai ga shi kenan wani Allah ya gafarta masa, ya shiga aljanna. Muna roƙon Allah madauki ya gafarta mana, Allah kuma ya taimake mu akan yi wa junanmu addu'o'in alheri bi zahiri ghaibi. Sannan shi bawa har yanzu, wannan har yanzu a fa'ida ta biyu muke fa, malam Sa'adi yake ambatawa, shi bawa wanda yake tsayuwa da umarnin Allah, da abin da Allah ya umarce shi da shi, to ba zai gushe ba, yana gwaji, yana atisaye akan umarnin Allah na shari'a da yake yi, ma'ana duk abin da yake kamar exercise yake yi, yawa yana gwaji, jikinsa zai saba da sallah, jikinsa zai saba da azumi, jikinsa zai saba da bayarwa, jikinsa zai saba da tsayuwar dare, jikinsa zai saba da wahalhalun jiki da na dukiya. Yadda bayan watan, yanzu misali ku duba hikimar azumin watan Ramadan, babba daga ciki samar mana wannan conscience din tsoron Allah, mu ji Allah yana ganinmu, ya san zuciyarmu, Allah yana kallonmu, Allah subhanahu wa ta'ala ya san niyoyinmu. Yadda in muna azumi za mu iya ɓuya mu karya azumin, mu yi ƙarya mu fito mu ce muna azumi, amma saboda tsoron Allah da wannan tarbiyyar ba za mu faɗi haka ba, ko mun ɓuya ɗin tsoro muke mu karya. Halal ne shan ruwa, amma in azumi ya zo an haramta maka daga alfijir zuwa magariba, kaga wannan halacce aka hana ka a wani lokaci. To wannan an maka tarbiyya ne cewa bayan azumin watan Ramadana yadda ka iya barin halal, ashe ayyukan haramun ma za ka iya haƙuri da su. Allah yana ganin zuciyarka, zina amma ta yin takaƙi, tata amma ta yin takaƙi, sata ta ɗan gitta, ka tuno talaucinka, ka tuno damuwa, ka tuno kaza, ka tuno kaza, sai ka ce kai na fasa ba zan aikata wannan abu ba saboda Allah yana ganina. Waccan tarbiyyar da ka samu a Ramadan ita ce maka wannan aiki. Wannan saban da zuwa masallaci, saban karatu, shi ma ya sabar maka da ayyukan da'a, haka tsayuwar dare, sai kaga bayan watan Ramadana ka saba da qiyamul layl saboda ka saba zuwa tahajjudi, karatun alqur'ani sai kaga ka saba da shi, da kana sakaci da azumin nafila sai ka ji a Ramadan azumin ma ashe ba wahala, sai ka saba litinin da alhamis da sauransu. Wannan kun ga menene sabo da da'a a ce yana haifar maka me sabawa din nan da ci gaba da aiki kuma da barin sakaci a kansa. To wannan shi ma menene walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, ma'anar ashadda tathbita shi ma wannan yana ciki. Allah ya sa ka saba da aikin alheri ta yadda zuciyarka za ta ji ta goge, ta riƙe shi, ta makalkale masa, ba za ta bar shi ba saboda an riga an saba. To wannan kenan
hatta ya alafaha, har ya zama cewa ya saba da su, wa yastaqu ilaiha, ya zama kuma yana kwadayin ya haɗu da wannan aikin. Kaga ana rabuwa da Ramadan, fatansa shine Allah kai mu wani watan Ramadan, yana fitowa ana cewa an ga watan Shawwal, wani sai hawaye ya zubo gardin nan da dadin nan da yake ji na tahajjudi, shikenan ya tafi sai baki, sai kaga yana kuka yana damuwa cewa Allah ya dauke lokutan jin tafsiri, jin ayoyin Allah da ma'anonin su duk ya tafi, shikenan za a koma ci da sha da surutai da hayaniya, lokacin azumi kuma ya tafi. To wasu bayan Allah sai kaga har kuka suke saboda damuwa, kuma sai ta addu'a, ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za su halarci su samu damar ganin watan Ramadana na gaba da makamancin irin waɗannan. Fa yakunu zalika, sai wannan ya zama ma'unatan lahu ala thabati ala ta'ati, sai ya zama cewa taimako ne gare shi akan ya tabbata akan ayyukan da'a. Yanzu wahalhalin da mutum ya sha a Ramadan, in kun kula, suna taimakawa mutum akan dukkan rukunan addini nan guda biyar. Ko wannan wahalar Ramadan din kamar yaya? Yanzu a Ramadan kana jin falalar ka zo ka halarci sallar farilla. Akwai wanda da Ramadan, kafin Ramadan wani ma baya damuwa da sallah a cikin jami'i, amma daga Ramadan ya zo sai ya mai da hankali sallah. Kaga wannan ta karfafe shi akan me? Akan sallah. Ramadan na taimakon mutum akan, saboda wahalar da yake ji ta yunwa, ya ji bukatar shi ma ya rika taimakawa mabukata. Kaga kenan ya taimaka masa akan me? Zakka. Wannan wahalar ta yunwa da tsanani, ya kashe kuɗi da yawa a tefane, sannan kuma ya sha wahala a jiki, tana taimaka masa juriyar aikin haji, domin aikin haji ibada ce badaniya maliya, ibada ce wacce ta jiki kuma ta dukiya. Sannan aikin abato azumin watan Ramadan yana taimaka wa mutum, dama babban abu shine alakarsa da Allah, tauhidi, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. To kuma dama abun na karshe shine watan Ramadan din shi kansa, ya kara maka tamrini da exercise jikinka ya saba da aikin da'a, ta yadda bayan Ramadan ma zaka ci gaba da waɗannan. Yan uwa musulmi, ina yi mana nasiha, mu rika kallon musuluncin nan ta irin wannan ma'anga, za mu fahimce shi yadda ya kamata, kuma za mu ji daɗin aikin musulunci. Kar ka mai da shi a matsayin wani abu da jikinka ya saba, kawai kana yi ba tare da halatto niyya da ƙoƙarin samun lada ba. A'a, ka rika halatto abin da ke ciki na ma'anoni na ƙara ƙarfafa alaƙarka da Allah, da neman lada, da neman yardar Allah, da samun wuri a fadar Allah. Ka rika hangen waɗannan abubuwan, kar ka mai da sallarka wani reflex action, kana yi ne kawai saboda jikin ya saba, ana dungurawa, ana ɗagowa, ana sallar, hankalinka ba a jikin yake ba, kar ka bari sallarka ta zama haka. Hakanan azuminka kada ya zama kullum kana testing ɗinsa, kana gwada shi da saban Allah, yau ka ɓantaro nan, ka gutsire nan, azumin ya zama ya tafi ga Ubangiji ba kammalalle ba, ya tafi duk a yayyagu ne, saban Allah ya yagu ne nan, nan ya an yagu ne nan, an ɓantaro nan, sai ya zama ɗan hinken nan haka, shine ɗan guntun abin da zai je ga Ubangiji. Kar ka bari azuminka ya zama haka. Duk wata alaƙarka da Allah ma ka riƙa hangen irin wannan, shine ma'anan wa ashadda tasbita. Allah ya ba mu ashadda tasbita. Na uku, mana yake cewa faɗin Allah maɗauki da ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima, to nan akwai wani abu, ya ce ai fil ajili wal ajili, ma'ana lalle in mutum wancan abu ya auku gare shi, ya aikata abin da aka yi masa wa'azi, ku duba ku gani Allah ya yi rabin, ya haɗa wannan bada ladan ne fa da wannan aikin. Kun gane ko zancen da nake yi ko ba gane ba? Mu karanto aya, walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, me yace? Lakana khairan lahum, me ta ina za su samu khairiyar? Lil qiyami bima umiru bihi, tawba, wannan tsayuwar da suka yi suka aikata abin da aka umarce su ita ta haifar musu da wannan khairiyya wa ashadda tathbita wannan tathbitin shi ma sababinsa shi ne mai fa'alu ma yu'azuna bi ashe kenan fi'ili yana da alaka da sakamako an gane idan baka aikata ba ba za ka gani ba in ka aikata ku za ka gani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara daka kai kokari kar ka bata lokacinka ka cika lokacinka da ayyukan alheri ayyukan da Allah zai yarda da kai a dalilin su abu na uku nan shine wannan wa idan in haka ta faru kuma la'atainahu min ladunna ajran azima zamu ba su lada babba gwaggwaba mai girma min ladunna daga wurinmu duk wani lada daga gun Allah yake amma nan da yace min ladunna ya nuna inaya da kulawa da damuwa da wannan ladan wani special lada ne na da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ya bawon Allah ka zama cikin masu da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu hasara a ciki ba za ka taba hasarar da'a ka ga Allah da da'a ka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kada ka bari wani ya hana ka kullum kai da'a ga Allah da'a ga manzon Allah alladhi yakunu lirruhi wal qalbi wal badan da kuma wannan wato lada da za a bayar fil ajili wal ajili din wanda zai zama wato lirruhi ruhinka zai samu zuciyarka za ta samu jikinka ma zai samu Allah zai baka karfi wa minan na'imil muqim kuma sannan za ka samu ma'ana a lahira za ka ji daɗi a duniya ma za ka ji daɗi menene jin daɗin duniya ga masu da'a kamar mun ambaci wani abu ɗan kaɗan ko shekaran jiya abubuwan da mutum mai da'a ga Allah yake jin daɗinsu a duniya ku lissafa mu dame dame ka gwada ka gani duk ran da Allah ya kiyaye ka baka saba wa Allah ba za ka ji wata alaka mai daɗi ta shiga tsakaninka da Allah haka ne to ka gwada ka gani wannan abun ana gwada shi ka gwada ka sa wa kanka rana guda sati guda ba zan yi komai na saban Allah ba za ka ji ka canza ka koma wani mutum na daban ka kiyaye sai zama daga abin ya zo sai ka ce kai Allah ya hana wannan ba zan ba na daukar ma kaina alkawari a wannan makon ba zan yi komai ba wannan ba a nufin kuma bayan wani makon ka ce to an dawo ba haka ake nufi ba so ake makon ya kara wani makon ya kara jawo wani makon ka saba sai zama ka koma mutumin kirki ko wannan wallahi ya ishe ka daɗin duniya menene maganar Ibn Taymiyyah da yake cewa ya rantse da Allah a cikin zukatanmu yana nufin masu da'a ga Allah masu imani da waliyan Allah salihan bayi mutanen kirki a cikin zuciyarsu akwai wata aljanna akwai wani abu kuma inda a ce sarakuna da 'ya'yansu za su nemi wannan abin su rasa ya zama ba za su iya samu ba sai sun yaƙe mu sun kwakwalo abin da ke cikin zuciyar mu sun sa a tasu yace wallahi da suna da dama da sun yi me yake nufi qana'a rashin damuwa da duniya yana cikin sababin farin ciki ba ana nufin ka zauna karka nema ba a wulakanta ka a'a tashi ka je ka nema amma karka dauki zafin neman nan shine komai yawa da samun da rashin kame da su zuwa ga Allah tawakkali ba karamin sirri bane tsakanin bawa da Allah wajen samun farin ciki yana zuwa mutum in yana da tawakkali daga bala'i ya zo ba komai ai ba ni ne farau ba ba ni kadai ne farau ba kun ji kissar wani malami yana darasi yana koya mutane addini sai aka zo aka bashi labarin ɗansa ya rasu mun taɓa zancen a nan ko aka zo aka ce sai da ya ci gaba da karatun sai ya gama tsaf sannan ya tafi aka yi abin da aka yi
na sutura daya kwaɗayinsa shi ne wannan ladar kar wani ya ce kuma ai ya bar wajibin kula da ɗansa ai da ma ba cewa aka yi ba kowa da zai kula da shi ba amma ya tashi ya je gun wannan jana'izar a yi komai da shi sai ya gama samun ladan wannan ilmantarwar da yake kuma hankalinsa a nitse ba irin argowa ba rikicewa saboda me ƙarfin tawakkali to ƙarfin tawakkali yana ƙara maka nutsuwa inda wasu suke fagam-fagam suke rashin hankali sai a ganka kai hankalinka duk a kwance in ana kokawa za a samu duniya sai a ganka a gefe ba ita ce a gabanka ba ba saboda baka neman abin da kake nema na halal ɗinka ba a'a saboda ruɗin duniya dai bai shiga zuciyarka kai alheran da suke cikin mutum ya zama akan hanya wallahi ba kaɗan bane kuma sannan wannan wadatar zuciyar tana hana maka ɗaukar na wani saboda kana da tsoron Allah cewa in ka ɗauka fa za ka biya kuma ba za ka biya da komai ba sai da ayyukanka ran gobe kiyama ba za ka biya da kuɗi ba haka kai roƙon Allah maɗaukaki ya tabbatar da kai akan da'a saboda lokaci mai gaggawa mu ƙarasa wannan yace da kuma in an je lahira saka a aljanna ka samu ni'ima ni'ima ga ruhi ni'ima ga zuciya ni'ima ga jiki sannan kuma a shiga aljanna cikin aljanna kuma dawwamamman jin daɗi ne dawwamamman jin daɗi mimma la aynu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wani daɗi na aljanna wani irin daɗi ne da babu wani ido da ya taɓa gani babu wani kunne da ya taɓa jin labari babu wata ƙwaƙwalwa ko wata zuciya da wannan daɗin ya taɓa ɗarsuwa a cikinta ya striking tunaninka ma ka iya tunowa cewa akwai wani daɗi kaza duk ɗan adam bai taɓa tuno daɗin aljanna a haƙiƙaninsa ba duk ɗan adam bai taɓa ganin aljanna daɗin aljanna kamar yadda yake haƙiƙa ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya shigar da shi aljanna ya ga wani abu kuma ya bada labarin wani abu da ya gani to ba duka ba sauran abubuwa suna nan wala khatara ala qalbi bashar akwai abin da ko ɗarsuwa bai taɓa yi ba a zuciyar wani ɗan adam Allah ka ba mu aljanna abu na uku bayan na hudu ko fa'ida ta hudu ko lamari na hudu na falaloli da ake samu akan da'a ga Allah shine alhidayatu ila siratil mustaqim ila siratin mustaqim wato Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ba karamin ni'ima bace wannan umumi ne ba da khusus ma'ana an faɗi wannan hidayar bayan an faɗi waɗancan domin duk waɗancan su ma menene an keɓance waɗancan an faɗa to nan kuma sai aka faɗi domin duk waɗancan su ma shirya ne li sharafi hidayati ila siratil mustaqim saboda darajar da ita shirya zuwa ga hanya madaidaiciya take da shi shi yasa aka ware ta aka ambata musamman kasancewar ta kunshi sanin gaskiya da san gaskiya da fifita gaskiya da aiki da gaskiya kai wannan abu da daɗi yake me guda nawa hudu sanin gaskiya Allah ya sa ka san gaskiya ma wallahi ba karamin ni'ima bace ko domin wasu suna nan ba su san gaskiyar ba kuma suna ta zargin mutane a kai wani ya ɗauka akan gaskiya yake kuma bai san ba akan gaskiyar yake ba da ka kullum ya mai da neman sanin gaskiyar nan zuwa ga Allah ya roƙi Allah ya Allah ka nuna min gaskiya ko kun san wannan addu'a Allahumma arinal haqqa haqqan me ma'anar wannan arinal haqqa haqqan ya Allah ka nuna mana gaskiya mu ganta a matsayinta na gaskiya shine arinal haqqa ka nuna mana haqqa shine wannan maf'ulun bihi na farko haqqan a matsayinta na gaskiya ma'ana mu ganta a matsayinta na gaskiya wa arinal batila batilan ka nuna mana ƙarya a matsayinta na ƙarya mu gane cewa ƙarya ce wala taltabis alaina kar ta rikice mana mu kasa ganewa wannan ba karamin ni'ima bace al ilmu bil haqqi ni'ima ce
wa mahabbati da kuma san gaskiyar wata ni'imar ce. Wani zai iya sanin gaskiyar amma baya san gaskiya, ya san gaskiya amma baya so. Wannan su ne abinan ghayr al-maghdubi alayhi, kamar da Allah madauki ya siffanta mana a suratul Fatiha. Yawwa, sun san gaskiya, suna da ilimi, amma kuma ba sa so, haka kawai ba sa so, ba ita suke so ba, wani abin suke so. Wani za ka yi masa bayani, wallahi mun ji, haka ne kan gaskiya ne, to amma dai wallahi ni dai ba zan ba. Akwai masu irin wannan, to wannan babu rashin taufiki irin wannan. Ka iya buɗe bakinka ka ce gaskiyar Allah baka santa, Allah kyauta. Wa isarihi, da fifita gaskiyar akan ƙarya. Kullum ka roƙi Allah, wallahi Allah ya sanya maka sanin gaskiyar da san gaskiyar da fifita gaskiyar. In gaskiyar nan ta saɓawa aƙidar unguwarku da mutanen garinku da abinda malamanka suke kai, ba shine gaskiya ba. Kaga abin da yake gaskiya, ka yi haƙuri ka bi wannan gaskiyar. Baka san mintin da zaka mutu a cikinsa ba, wala Allah yanzu ne ka saba wa kowa a duniya akan gaskiya. Wannan ba ƙaramin taimako bane daga Allah. Kada kai tsammanin bin taron jama'a da yawa shine bin gaskiya. Sam bin gaskiya shine bin Qur'ani, shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada ka bari a raba ka da Qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahir kana barin wannan hanya, to shikenan baka fifita gaskiya akan ƙarya ba. Ka kalli jama'arku, ka kalli kungiyarku, ka kalli malamanka, shine abin da yafi damun ka sama da Allah, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma fitina ce. Abu na hudu, wal amalu bihi, aiki da gaskiya. Ku rike? Zan tambaya gobe. Dame-dame, sanin gaskiya ko san gaskiya, fifita gaskiya akan ƙarya, aiki da gaskiya. Kuri'e, sannan ya ce wata waƙafu sa'adati wal falahi ala zalika, wato da sa'ada, farin ciki da cin nasara duniya da lahira yana tsaye ne akan waɗannan abubuwa ɗin. Ma'ana ba za ka ci nasara duniya da lahira ba ka zama minal muflihin sai idan ka riƙi waɗannan abubuwa. Allah ba ka gamdakatar a kansu, ka san gaskiya, ka so gaskiya, ka fifita gaskiya, ka yi aiki da gaskiya. Allah ba mu ikon haka. Wato dai shi, wato umuman kuma waɗannan abubuwan su ne me? Su ne shiriya. In ba shiriya, to lalle kuwa babu falahi duniya, babu falahi a lahira. Faman hudiya ila siratin mustaqim, duk wanda aka shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya, faqad wuffiqa li kulli khair, to lalle an datar da shi zuwa ga dukkan alheri. Dukkan alheri, malam bai cire komai ba. Wallahi in ka samu shiriya, duk talaucinka karka damu. Duk talaucinka, in dai kana da shiriya, kada ka damu, ka kwantar da hankalinka. Babbar matsala ita ce Allah ya tara maka duniya kuma baka da shiriya, baka san gaskiya ba, baka san ina take ba, baka neman ta, baka so ma a yi zancen ta. Akwai wasu mutane su kuma ba sa sha'awar a yi zancen cewa abu kaza daidai ne, abu kaza ba daidai ba ne, shi wai kar a tsokani kowa, kar a taɓa kowa, kawai a zauna dai haka dai lafiya. Ai, ba don haka Allah ya aiko annabawa ba, kuma annabawa ma da suka bosa da aka yi wannan ta taɓurzar. Amma matsalar ita ce mu yi ƙoƙari mu san yadda za mu riƙa haƙuri da kuma mu'amala da juna in mun saɓa. Amma wai ka ce ba za a yi saɓa ba, ba za a yi wani abu na damuwa da zai sa wannan bai bi gaskiya ba, wannan ya zagi wannan, wannan ya ci mutuncin wannan, an samu rikici, wannan Allah bai rubuta mana cewa ba zai auku ba. Kuma ba abun abu ne da ba san sa ake ba. Na'am, Allah baya san a wargaje kowa ya bi wata hanya daban, amma ai ya umarce mu mu haɗu a gu ɗaya. To in dai za a yi gaskiya, to kowa ya bar nasa a zo a haɗu a gu ɗayan. Gu ɗayan nan kuma shine gun Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi addini ne yana nan, gashi a Qur'ani, gashi nan a cikin littattafan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai waɗanda suka tsaya akan tafarki manya-manyan malaman musulunci sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina irin su imamuna maliku shafi'i ahmad bin hanbal duk akan shiriya waɗannan bayin Allah suke so abu hanifa duk bayin Allah ne shiryayyukin tsatsu sabanin su akan abin da ya shafi furu'an alwala tsarki halal da haram aure cinikayya sun saba amma a aqida babu wani a cikin su wanda yake kan wata hanya ba ta ahlus sunnati wal jamaa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi zai hada kanmu eh mu hada kanmu mu tafi wannan guri kowa ya hakuri ya ajina sa insha Allah in aka iya wannan hakurin to ba a ci nasara dan haka Allah ya hada maka dukkan alheri in ya zama cewa ka an samu dacewa da wannan wato bin gaskiya wanda fa'a anhu kullu sharrin wa dhairin duk wani sharri da wata cuta da abin da zai cuci mutum Allah ya kade wa mutum ya tunkuɗe shi ya in wa musulmi wannan abin da malam ya kawo a nan guda hudu ba su kenan ba ka je alqur'ani na ba ku assignment ka ɗauko duk wata aya da aka ce أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كو أطيعوا الله ورسوله أكوي وني أبو دعك أنبتا أكشي وأطيعوا الله ورسوله سأبيو بانت وإن تطيعوه تهتدو فأقول وني أي تمام يجيزي فائدة دو كبتو من دو أن نبوه كو أيقو قلنسا لا مغني وآيتن تنجع باش كوتا إن شاء الله تعالى fa'idar da take cikin kai da'a ga Allah kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce a kirga a qur'ani kawai zaka iya fito da adadi mai yawa sun fi wannan guda hudu da shiriya da karbar aiki da ka gani Allah mun yake ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum kaga a cikin wannan ya nuna in mutum baya da'a ga Allah da manzon Allah to zai bata aikin sa an gane to irin wannan suna nan da yawa yawa wa ati'u Allah wa rasulahu la'allakum turhamun ko ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun ku yi da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a jikanku ashe kenan samun jin kai daga Allah sababin sa shine me bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ai addinin ma baki ɗayan sa me ne bin Allah da bin manzon Allah wa yazo mana da sallah da azumi da zakkar da haji da dukkan musulunci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka dole ne abi shi tilas abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi Allah ka bi manzon Allah anan tsira yake kuma gobe kiyama shi za a tambaye ka akai shi aka aiko maka a kabari za a yi ma wannan tambayar gobe kiyama kuma a kansa za a tambaye ka ba za a tambaye ka me yasa baka bi malam wani ba me yasa baka bi shehu wani ba wallahi Allah ba zai tambaye ka wannan Allah bai mana alƙawarin wannan dai baya cikin Qur'ani ko hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a tambaye ka me yasa baka bi wani da wani amma za a tambaye ka akan manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka akai ma za a jabtumul mursalin ko ku jama'a me kuka amsa wa manzanni haka za a tambaye ku ga manzo ya zo muku kun amsa ko ba ku amsa ba wanda ya amsa shikenan dadi Allah sanya mu da ni da ku baki daya cikin wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaki ce wa man yuti'i Allah war rasula to ga wasu fa'idoji ko yawa madiya tare da waɗannan bayin Allah ko shi kadai ya ishe ka Allah ya hada ka tare da waɗannan wa man yuti'i Allah war rasula wanda duk man dinnan shartiyya ce ma'ana ba ta cire kowa ba kawai ya siffantu da wannan abubuwa wa man yuti Allah war rasul duk wanda ya da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaika to waɗannan mutanen ma alladhina an'ama Allahu alaihi suna tare da suna cikin za a hada su da alladhina an'ama Allahu alaihim waɗanda Allah yayi ni'ima akan su shi Allah yana zabar wasu ya musu ni'ima suwaye sai kawo min wanda ake kira albayaniya ta bayani minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai was shuhada'i da shahidai was salihina da salihai salihai mutanen kirki mutane na kwarai waliyan Allah waliyai gaskiya ne su ne salihai in kaji an ce salihai to waliyan Allah ake ne ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun su ne mutanen Allah wanda Allah yake son su saboda da'ar da suke masa to duk mutumin da yake da'a ga Allah yake da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai tara shi shi da waɗannan a wuri guda kun kula da wani abu bai faɗi a ina bane ko a ina ne saboda shauƙin da daɗin ma inda za a kai su ai kowa ya san ina annabawa suke ba annabi a wuta don haka ba wuta bace ko haka nan waɗannan bayan Allah siddiqai da shahidai da salihai duk ƴan aljanna ne dama Allah zai sanya su a aljanna bi muqtaba waɗannan in kun kula siddiqai da shuhada da kuma salihin sifa ce ta aiki ayyukansu ne suka cancanta musu da suka zama masu yawan gaskatawa ga annabawa masu aiki da gaskiya suka zama shahidai sun fita kare addinin Allah aka kashe su suka zama salihai kun ga ayyuka suka aikata na farko kuwa annabawa zabi ne daga Allah annabta ba effort bane duk kokarinka duk ibadarka ba za ka zama annabi ba annabi an kare an rufe na karshe shine annabinmu masoyinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga shi an rufe kofar annabi babu wani annabi har duniya ta tashi zaka sai dai kowa aikin sa Allah ya bashi tawfiki kuma da rahamar Allah ya samu zama cikin waɗannan to a ina ne za su zama ita kanta zama tare da su shi yasa Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa menene ar-rafiq abokin tafiya ko colleague companion wanda kullun kuna tare ya kake jin abokinka ko a aji ko wato a makaranta ko a kasuwa makocinka ai kana son ka zama tare da mutumin kirki to sai aka zabo duk mutumin da aikinsa shine da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan su ne abokan zaman sa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kullun safa da yamma a aljanna wannan bai ishe ka ba aljanna hawa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana can sama sauran mutane kuma a ƙasa tunda ko za ka zauna da annabawa kana ganin su in ka zama da sharadin me kana cikin masu da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ko wannan ya ishe ka irin kanshin da zai gitta ta hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji shi a ce kai ma zaka ji irin abin da zai dandana kana hangowa ka kai masa ziyara ku zauna a tattauna tunda rafiki ne rafiki kuma da ma meye ma'anar rafiki abucin zama ma'al ladina an'ama Allahu alaihi haka nan da shahidan nan da siddiqai haka za a zauna tare ya Allah muna roƙonka wannan falala Allah ka ba mu shi yasa yace zalikal fadlu kun ai ta isa falala zalikal fadlu kuma sai ce min Allah wannan falala ce daga Allah wa kafa billahi alima Allah ya isa masani kun hango na ba nan za mu zo mun zo gun fa'idoji mu karanta zancen malam saboda lokaci yace ai kullu man ata'a Allah wa rasulahu ala hasabi halihi duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan halin sa ki gurgudan hali me yake nufi wa qadri alwajibi gurgudan halin sa shi kansa gurgudan kuma irin wajibin da aka dora masa Allah ya ce ai manzon Allah ya ce ai sallallahu alaihi wasallam kai kai da'a ko kin yi da'a to kuma kai ko kika yi gurgudan halinka ko halinki kuma sannan gurgudan wajibin da aka dora maka ko aka dora miki min zakarin namiji ne mutum wa unta ko mace ce wa saghirin wa kabirin karami ne ko babba to wanda suka siffantu da wannan siffa ta da'a ga Allah da manzon Allah fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihi to suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu ay minan ni'mat ay an-ni'matul azima ni'man nan babba wanda take hukunta take sababa a samu kamala a samu falahi wato a samu cin nasara da kuma sa'ada su waye su minan nabiyyin annabawa su ne waɗanda Allah ya fifita su da wahayinsa Allah ya fifita annabawa da wahayi mutane ne a cikin mutane Allah ya fifita su don haka annabawa masu daraja ne tun daga shi Allah ya ce ya fifita su ya musu ni'ima ko yau ba ɗaya suke da kowa da kowa ba ya fifita su dole ku ka fifita wanda Allah ya fifita Allah ya fifita su da wahayi waqtasahum bitafdilihi kuma ya kebance su da cewa ya fifita su bi irsalihim ila alkhalqi bayan fifitawar kuma ya fifita su da sune jakadunsa messengers da ya zaba shi kai wane je ka kai sako gun mutane kaza duk wanda za a dauke shi a matsayin jakada to ba karamin amini bane a wurin mai aikin haka ne ko ba haka ba shi yasa ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin jakada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifiti a cikin duk wanda aka aiko to Allah madaukaki ya aiko ya fifita su da wannan aikin ilal khalqi da ya aiko su zuwa ga halitta wa da'watuhum ila Allah ta'ala kuma ya dora ya ba su aikin su zama su masu kira ne zuwa ga Allah wannan ya nuna maka wallahi aikin da'awa ba aikin hasara bane duk wanda yake tsammanin aikin da'awa rashin aikin yi ne har mutum ka ji yana kyamatar ɗansa ya je karatun da zai zo ya fito ya da'awa har a ce ina za ka yi a jami'a me ka cike to dai na rasa komai sai Islamic studies to in ka gama me za ka yi liman za ka yi ko kuma za sai ga ana magana da wani izgili wannan shine aikin annabawa kuma babu mutumin da ya taɓa shiga wannan hanyar Allah ya wulakanta shi ni dai ban san shi ba sai dai idan shi ya wulakanta kansa ko da kwaɗayi ko da sakin hanya ko makamancin wannan amma in dai mutum ya tsaya a wannan hanyar ta annabawa to duk abin da yake so na alherin duniya ma da kuma kintsin lahira sai ga Allah ya masa da taufiki haka ne ko ba haka ba za ka ba magana ce ta mutum ya wulakanta ba harkar da za ka je ka samu wani digiri a kaza da digiri a kaza ba wulakanta shi ake ba na'am alheri ne ba na wasa ba amma mu fatanmu ma masu digirin kaza da kaza din da bokon da menene da komai a samu kuma wanda za su yi karatu mai rusuhi mai karfi su ma su taimaka wa addinin Allah wajen da'awa aikin da'awa ba iya masu certificate din Islamic studies bane kuma da ma'azan jami'a ba haka ake nufi ba duk wanda ya je gun malamai ya zauna ya karatu ko likitan asibiti ne ko abin nan babban injiniya ne a wani wuri to ya shiga harkar da'awarsa Allah madauki zai sa masa albarka a rayuwa aikin da'awa aikin annabawa ne aikin da zaka yi alfahari kana yi ne ba aikin da zaka ji cewa an matsa maka an takura maka kai an hada maka an hada ka fada da jama'a ko kai kana so ka zauna lafiya da kowa kar a zage ka an zage annabi kuma kai waye da ba za a zage ka ba ka fito ka samu lada a zage ko ba ka so yanzu aka zage ka da lada ko ba lada sai in ka ce ka yafe wa mutane in ba haka ba gobe kiyama sai sun biya daga cikin ayyukansu na alheri saboda sun zage ka musamman sun zage ka ba haƙƙi to mu dai mun yafe wa duk wanda ya zage mu ina ne yawa minan nabiyyin ko yace wa da'watuhum ila Allah ta'ala was-siddiqin da kuma siddiqai su waye siddiqai wa humul ladzina kamula tasdiquhum bima ja'at bihi ar-rusul su ne waɗanda gaskatawarsu da suke wa abinda manzanni suka zo da shi kammalalliyar gaskatawa ce kun gani ita ce ta sabbaba wa sayyidina abubakar ya zama mene as-siddiq saboda yawan gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kokontan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ba ana faɗa ya miƙa wuya kuma haka zaka gani abun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa misalai suna nan da yawa Ka'ab ibn Malik wata rana da shi yana bin bashi wani ibn abi hadrat yana bin sa bashi ka'b ibn malik shine mai bin bashi sai suka hadu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni bashi ka'b ibn malik ina bashi sai sauti ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude labule ya leko ya ji su suna ta wannan tattaunawa sai ce kai malik ka'b ibn malik yace ya ka'b ka rage rabi na bashin da yake da kake bin sa kai kuma ka biya shi yanzu ka je ka nemo kuɗi ka bashi kai kuma rage masa rabi yana bada wannan umarnin Ka'ab ibn Malik take a wurin kun ga wannan malamai suka ce wannan umarni ne na shafa'a ba umarni ne na ilzami ba na shafa'a ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa'a ne ga shi ibn Abi Hadrat yana taimako ne cewa to ka dan yi hakuri ma ka taimaka masa shi Ka'ab ibn Malik yana da haƙin ya ce ai ya Rasulullah wallahi gaskiya ni in na bar masa wannan ai ni ne zan cutu amma sai duba girman wa yake masa magana ko take sai ambaci shikenan magana ta kare yace ya yafe rabi kuma shi mutumin yaje nemo wannan rabin ya bashi saboda me saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace haka za ai to haka zaka gani da haka idan mutum ya zama ya sallama wa manzon Allah ya yadda manzon Allah shine gaba da shi ya fi shi sanin daidai yana cewa ga hanyar sa wallahi karbi da kowace hanya ka zo ka bi shi anan zaman lafiya yake Allah ya ba mu zaman lafiya da mu da ƴan uwan mu da wato masoyan mu baki daya yace fa alimu al haqa su siddiqai sun san gaskiya wa saddaquhu bi yaqinihim kuma sun gaskata gaskiyan nan da yaqinin su babu tantama babu hukunto bil wa bil qiyam bihi kuma suka tsayu da gaskiyar qawlan wa amalan wa halan wa da'watan ila Allah ta wannan fuskoki guda hudu wajen furucin su su fadi gaskiya wajen aiki su yi gaskiya dabi'a wajen alaƙar su ta sirri da Allah shi ake ce ma halan shi ma suna tsaye da gaskiya bariya suke yi ba haka nan wajen da'awa yawa da'awar su zuwa ga Allah duk su yi da gaskiya kada su yi da'awa don a girmama su duk mutumin da zai shiga harkar da'awa fatansa shine shi a girmama shi to wannan ba da'awa bace da'awa ta zama ila Allah zuwa ga Allah fatan shiriya shi so kake mutane su shiryu shi yasa ake so kai da'awa da tausayi da rahama irin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwadaitarwa da tsoratarwar na'am ai kwadaitarwa da tsoratarwa amma tsoratarwar duka da kuma fadakarwar wato kwadaitarwar su zama da nassi su zama da mene nassi ka fada wa mutane alheri ne zai zo muku daga wa daga Allah ba daga ni ba ku gaya wa mutane idan ba ku bi Allah kun bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sharri zai same ku musiba za ta same ku ba daga ni ba ba ni ne zan zage ku ko in cuce ku ko in mare ku ba a'a daga Allah saboda in ba ku bi Allah ba ba ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku kuka yi wa kanku Allah kuka sabawa da haka duk abin da ya zo muku daga Allah ku kuka jawo kanku da haka wannan fadakarwa za ka yi da gargadi ba ka dauki abin kamar naka ba yace wa shuhada'i haka nan shahidai alladhina qatalu fi sabilillah li i'la'i kalimatillah fa qutilu sune waɗanda suka yi yaƙi don ba da kariya ga addinin Allah don ɗaukaka kalmar Allah a hanyar hakan aka kashe su wasiddi wasalihin da kuma salihai salihai su ne alladhina saluha zahiruhum wa batinuhum to kaji cikinan wannan definition din su kenan su ne salihan bayi alladhina mene saluha zahiruhum wa batinuhum wanda zahirinsu da batininsu su mutane ne na gari ma'ana Allah ya san sirrinsu cewa su na gari ne ba iya bayyanan ba a bayyane wani abu ne mutane suna ganin abin da suka gani can kuma a ɓoye inda ba wanda ya sani sai Allah to Allah ya san su waɗannan mutane zahirin nasu salahi ne gyaruwa ne nagarta ce batinin ma nagartacce Allah ya sanya mu da ni da ku mu zama masu salahin zahiran wa batinan fasalu hat a'maluhum, dan haka sai ayyukan su ma suka zama nagari, shi abokin su ne tare za su rayu da su. Wa hasuna ulaika rafiqa, waɗannan kuwa hasuna rafiqan, sun yi kyau a matsayin su na abokan zama, abokan tafiya. Waye sai ya ce ba haka ba, tafiyar da akwai annabawa a ciki, sai wa siddiƙai da shahidai da salihai, sai ko ai ba wanda ya kai su, domin duk inda mutum yake dama bai kai annabawa ba. To a ce kana tare da su, to ka gama samun abokan tafiya. Yace bil istima'i bi fi jannatin na'im, ka gani, a ce kana tare da su a gidajen aljanna. Ai ko kai ne dan debo mana ruwa a cikin su, ko baka more ba, yanzu kai a ce a aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ka da komun wannan, da komun wannan, wace falala ce ta kai wannan cewa kuna tare kai, ko a gefe kawai kake kana hango hasken sa, ya aike ka. Na'am, ko mai gadin gida, to ballantana ma a aljanna fa duk ba wannan wahala, a aljanna duk ba wani zancen mai gadi, to me za a yi gadi? Ai ba gadi, ba wahala, ba kidnapping to, ko Allah ya kyauta. A nan duniya kana ta shan wahalhalu, wallahi in ka kintsawa kanka lahirarka, kuma aka dora ka akan abinda zai kai ka samu ƙarshe da sakamako mai kyau, to wallahi babu abinda ya kamata ka so irin wannan abinda ake dora ka akai. Ka bi Allah, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu fahimci wannan hasken. Wani lokaci wa'azi akan waɗannan abubuwan da faɗakarwa tana da daɗi, amma kuma sai kana tattaunawa da mutane za ka fahimci da yawa daga mutane ba sa fahimtar wannan zance. Kamar wani zance ne nan a dunkule, in an sakko ƙasa addini ce daga kashi gaba da misali, to shikenan sai kaga an fara faɗa, ko ba ka bane? Da kashi gaba da misalai cewa kaza bin Allah ne, kaza bin manzon Allah ne, kaza ba bin Allah bane, kaza ba, shikenan sai a ce ka zagi wani, haka ne ko ba? Wannan maganganun yadda Allah ya faɗe su, kowa ya je ya ɗauka cikin dare lokacin bacci, ya zauna ya juya su a ƙwaƙwalwa, sai ta tunani, ni dai abin da zai haɗa ni da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce a aljanna ma muna tare da siddiƙai da shahidai da kuma salihai, to wallahi kowace hanya ce ni ko sai na bi ta, duk wanda zai tsaya akan hanya ya hana ni, ni ko zan ture shi. Ina jin ai ya kamata kai wa kanka wannan wa'azin, ko ka ce ya kamata, wace hanya ce ake bi ne, sai a ce duk abin da Allah ya ce a yi je kai, duk abin da Allah ya hana ka hannu, ka zama mutumin kirki, Allah ka bauta masa shi kadai, kar ka hada shi da kowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abin koyinka, shi zai dora ka a hanya, shi ne shugabanka da zai nuna maka yadda zaka bauta wa Allah, to ka tsaya akan haka zaka ga sakamakon shi ne wannan abin da aka ambata. Wallahi Allah baya alƙawarin da ba haka yake ba, tunda ya faɗa maka hakan kuma bai faɗi komai ba sai waɗannan abubuwa. Wa man yuti'illaha war rasula, bai ƙara kowa ba fa, bai faɗi wani abu ba, bai ce ka shiga kaza, ka shiga kaza, ka shiga kaza ba. Allah da manzo kai musu da'a, to sakamakon ka shine zaka zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da siddiqai da shahidai da kuma salihai a gidan aljanna. Wal uns bi qurbihim, zaka samu daiba kewa da kusantar su. Fi jiwari rabbil alamin, a kusa da ubangiji, ubangijin halitta baki daya, domin annabawa ina suke? Da aljanna, aljanna su ita ce sama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ita ce karshe daga ita sai al'arshi. to kafu wanda yake kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aiko yana kusa da rabbul alamin shine abinda malam ke nufi Allah ka sanya mu ciki Allah ce dalikal fadlu mufi ya kare na'am tayyib yace dalikal fadlu alladina luhu wannan falala da suka samu min Allah daga Allah take falala ce daga Allah fa huwa alladhi waffaqahum lidhalik Allah shine wanda yayi musu gamdakatar ya ba su dacewa zuwa ga samun wannan abu wa aanahum alayh kuma ya taimake su akai wa aqahum min ath-thawabi ma la tablughuhu a'maluhum kuma ya ba su ladan da wallahi ayyukan su dai in su za a kalla ai musu hisabun a ba su lada to ba su isa su kai su ga su samu wannan matsayin ba kun gane zancen yawa babu wani aiki da dan adam zai aikata a ce saboda falalar aikin ne ya zama ya samu kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna sai wannan menene mahabbu fadlillah ce sai ya faɗi wannan zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima falalar Allah ce domin ba kawai iya da'ar ga Allah da manzon Allah ba domin dama wannan ai shine duk addini baki daya ba tarin aikin bane ba tarin raka'o'in bane duba wanda yace yana son ya zama tare da manzon Allah aljanna me annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa kun ga musulunci wato wallahi dadi ne ji kuma wallahi shine gaskiya ku duba wata ansa wani bawan Allah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina roƙon Allah ya sanya ni tare da kai a aljanna sai yace to ka taimaka min da yawan sujada kaga bai bar abin a ƙashin kansa shine zai yi ba da sai yace a to shikenan mun gama ka zo kawai na gama baka bai gaya masa haka ba sai ya hada shi da Allah saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hada wani da kansa ba cewa shi abauta masa a'a shi zai hada ka da Allah ne tare da falalarsa da darajarsa da alfarmar tasa amma shi a wajen training sai ya hada ka da kai ma kai bauta saboda ka samu lada ka samu gogewa ba kuma yana nufin wannan sujada ta kace zaka sa ba a'a addu'ar tasa ta isa ta sa domin in ya roki Allah ya Allah ka bawa wani aljanna Allah sai ya bashi Allah yana karbar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan zancen yawa dan haka ka tashi kai ma kai aiki ba ka dogara ga wani ba kada ka dogara kai aiki kuma sannan ka roki Allah ya halatta kuma ka roki wani yayi maka addu'a kamar yadda wannan ya roka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa abinda zai na abinnan kuma shi din zai roka masa Allah ya sa shi a aljanna kuma ya zama yana tare da shi to duk wannan menene falala ce ta Allah ba kawai cancanta bace ta aiki domin in aiki ne aikin nawa kai duk aikin da zaka yi bai kai na mala'iku ba kamar yadda muka faɗa jiya ko ajiya ne muka zancen ko shekaran jiya yawwa wane ne ya taba sujada irin ta mala'iku a ce ga wani rayuwarsa gaba ɗaya a ce shekara ɗari shekara dubu yana cikin sujada wani shekara dubu yana ruku'u wani ya ɗago wani ya sa kuma duk subuhun quddusun suna tasbihi ga Allah to kaga kai da ba kai wannan ba wannan abu za ka yi ka shiga aljanna a ce wannan ne ya cancanta maka sai dai a ce ka samu aljanna saboda me falalar Allah subhanahu wa ta'ala da ra'amarsa don haka dalikal fadlu min Allah فهو الذي وفقهم لذلك وعانهم عليه وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم وكفى بالله عليما يعلم أحوال عباده الله شيئا حالا ينبينسا ومن يستحق منهم الثواب الجزيل بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطع عليها القلب والجوارح Allah madaukaki ya san halin bayansa ya san wane ne ya cancanci sakamako mai yawa da saboda abin da ya tsayu da shi ya aikata na ayyuka na kwarai wanda da zuciya da gabubba dukkanin su suka dace akan aikatawa jiki ya risuna zuciya ta risuna an bautawa rabbul alamin rabbul alamin to wannan sai ya haifar da Allah ya baka wannan falala babba in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu khudu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu sabati Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka duk inda gaskiya take Allah ka dora mu akan ta ya Allah ka samu mutu akan gaskiya gaskiyar da ka aiko annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka hada mu da shi a aljanna ya Allah karka sa mu tabe Allah karka tabar da mu Allah karka zamar da mu duk abin da ke shine daidai Allah ka nuna mana shi kuma Allah ka dora mu akan sa ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk